بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 14 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 31 ga watan Maris shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 170 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وندا أكفسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله، وندا لتافي لنقومي دروانكا دنجني دا تفرك مايكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا الأدنسا دا تبيع سا دا يديكي هلا سادة جماعة أجكرا يوادا الدين. معلمي سنة جنجنا غا ابن القيم دوبا إزوا غا تشيوا يربوتا أسل اللتافن a halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji. Allah ya saka mashi alkhairi. Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya yana karantar da mu a babuka na azkar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko ya karantar a yusu a wurare mabambanta. Zamu tashi inda yace faslun fi ma yaquluhu marra fi manamihi ma yakrahuhu. Wannan fasli zai tattauna mana game da abinda mutum zai faɗa idan yayi mafarki yaga abin da yake kyama a cikin mafarki din. Wato kamar yana nuni zuwa ga daya daga cikin nau'o'i uku na mafarki wanda kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito da sauran malamai cewa akwai mafarki da yake kasancewa bushara ce daga Allah, akwai kuma wanda yake tahzin minash shaitan, shedan ne yake so ya ba mutum haushi ya sashi cikin bakin ciki. Sannan akwai kuma hadithin nafs, zamu zo mu ji maganganu akan su a gaba insha Allah. To kamar wanda zaka ga abinda zai kyamace ka din yana iya faruwa a matsayin tahzin din ko a matsayin wato hadithin nafs, to nan kamar yana ishara zuwa ga tahzin wanda shine aka samu nasoshi sun yi batu akan idan mutum ya samu kansa a cikin wannan yanayi, to zai yi addu'o'i na neman tsari da neman Allah ya tsare shi daga abin da ya gani. Yayin da ita kuma bushra min Allah, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa cewa wannan wata hala ce sharifa wanda Allah subhanahu wata'ala yake baiwa wasu daga cikin mu'minai. Karanta littafin ainihin al-Furqan na Ibn Taymiyyah, zadi mu zo mu ji insha Allah maganganu akan wasu mas'aloli da suke da alaka da haka. Malam yace sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa ar-ru'ya salihah min ash-shaytan. Astaghfirullah. Ar-ru'ya salihah min Allah wal hulm min ash-shaytan. الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. يتي الرؤية مفركي مي كو الصالحة نجري من الله دقا اللاني. وانا لفظن الرؤية هكا اكي كارنتاشي بالقصري هكا كارنتاشي بالإتمام التاء يزا ما غنينا إلي كنا الرؤية غنينا إلو الرؤية شيني غني أما فركي يتي من الله دقا اللاني سبحانه وتعالى. والحلم ده ضمه كنان الحلم شيني ونن تحزين من الشيطان ده شيطان ني اذا كما قرنت لفظا الحلم زوا الحلم ده كسره شيني الانات دوريا ده حقوري ده جوريا تو انن يازو ني الحلم واتو ممونا مفركي من الشيطان ده شيطان ني فمن راى رؤيا يكره منها شيئا. Wanda duk yaga wani mafarki ya zama ya kyamaci wani abu a cikin mafarkin, abin da ya gani ya firgita shi ko ya bashi tsoro, falyamfuf an yasarihi salasa, sai ya tofa miyau ya tofi daga bakinsa ta hagunsa sau uku wal yata'awwad billahi minash shaitan kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga shedan fa innaha la tadurruhu idan yayi haka wannan mafarki ba zai cutar da shi ba wala yukhbir biha ahadan kuma kai ya baiwa wani labarin abinda ya gani wa in ra'a ru'ya hasanatan idan ku ya ga mafarki mai kyau falyastabshir to yayi ya albisharantu ma'ana ya sa ran alkhairi yayi tafa'uli da cewa alheri ya gani wala yukhbir biha illa man yuhibbu kar ya baiwa kowa labari sai mutumin da yake kauna wancan kada a ba kowa labari anan kuma zai iya baiwa mutumin da yake kauna labari sannan ya zo a wasu riwayoyi kada ya bada labarin sai ga wanda yake kauna ko kuma ga wanda zai masa nasiha ko ga wanda ya san ilimin fasarar mafarki kar ya fada ma kowa koda mutum makusanci ne idan baka da garanti akan kaunarsa to ba za ka bashi labarin mafarkin da kai ba kamar yadda ya faru da Yusuf alaihi salam da mahaifinsa yake ce mishi ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ya kai dana kar ka bada labarin mafarkinka ga yan uwanka kaga dai yan uwa sune aqrabun nasi ila al-insan sune usbarka amma duk da haka baban ya hane shi daga ya ba su labari kuma da je ya saba wannan umarnin bisa yarinta sai abubuwa da dama suka biyo baya wanda kusan duk kisar ta Annabi Yusuf ta ginu ne akan wannan baya da labarin da yi alaihi salatu wassalam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa haka al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisin ainihin Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu anhu wa amara man ra'a ma yakrahuhu an yatahawwala an janbihi alladhi kana alayhi sannan manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ya umarci mutumin da yaga abin da baya so a cikin mafarki cewa ya juya wajen kwanciyarsa in yana kwance ne a wannan bangare na shimfidarsa sai ya juya zuwa wancan bangare yana kwance a wannan kafada sai ya juya zuwa waccan kafada ya canza inda yake kwance wa amarahu an yusalli sannan yace kuma mutun ya tashi ya salla akwai lafazin da yazo cewa fal yusalli raka'atayn to wannan raka'atayn din malami sun ce shadhi ne kamar yadda Sheikhul Albani ya fada a cikin littafin as-sahiha da wasu malamai kafin shi da haka sallar ba a iyakance ba zaka yi abin da ya samu gurgurdan abin da ya halasta a cikin sallar dare wannan riwaya ita ma al-Imam Muslim ne ya fitar da ita daga hadisin sahabi Jabir dan Abdullah haka kuma da wata riwaya daban har ila yau daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu wa an Jabir ibn Abdullah fa amarahu bi khamsati ashiya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarci mutumin da ya mafarki ne ya aikata abu guda biyar na farko yace an yamfusa an yasari yayi tofi a hagu da shi wa an yasta'iza billahi minash shaitan ya nemi Allah ya tsare shi daga shedan wa Allah yukhbira biha ahadan kuma kar ya baiwa kowa labari wannan shine na uku kenan ko wa an yatahawwala an janbihi alladhi kana alayhi abu na hudu ya canza makwancinsa daga inda yake abu na gaba wa an yaquma yusalli na biyar kenan sannan ya tashi ya salla wa mata fa'ala dhalika duk sanda ya aikata haka lam tadurruhu ar-ru'yal makruha wannan mummunan mafarki ba zai cutar da shi ba bal hadha yadfa'u sharraha wannan abubuwa da yayi za su tunkuɗe mishi sharrinta wa qala sannan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar shi mafarki yana rataye ne da kafar tsuntsu matukar ba a fassara shi ba fa idza ubbirat idan aka fassara waqat sai ta faru wala yaqussuha illa ala waddin aw dhi ra'yin kada mutun ya bada labarin mafarkin sai illa ala waddin sai akan wanda yake makaunaci aw dhi ra'yin ko mai zurfin tunani mai hankali wanda koda abun mummuna ne zai lallaba shi ya gaya mishi magana da zata kwantar mai da rai ko ta kwantar mai da zuciya wannan hadisi malamai sun kai sun kawo akan mas'ala game da shi wasu suna ganin akwai inqita'i a cikin isnadin sa, wasu sun yi maganganu akan wasu mutane da ke cikin isnadin irin su Waqi' bin Adas, wanda yana daga cikin mutanen da Ibn Hibban ne kawai ya wasaka shi. Al-Imam Tirmidhi yana daga cikin malaman da suka hasana wannan riwaya bayan da ya fitar da ita. Al-Imam Abu Dawud ma ya fitar da ita, haka Ibn Majah, haka wasu daga cikin malamai kaman Al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi, Ash-Shaykh al-Albani a cikin As-Sahiha mujallad na 1 lamba hadisi na 120 shi ma ya inganta riwayar. Kuma shahidin akwai shawahidu a rayuwa da suke karfafa ma'ana hadisin. Kaga kaman ka dauki kissa Annabi Yusufa da fassarar da yayi ma waɗannan sahibai sujini. Bayan da ya fassara musu, sai suna neman su janye su ce ai ba su mafarkin ba. Amma a duk kuma fa yaski rabbahu khamar amal akharu fa yuslabu wa ta'kulu at-tayru min ra'si. Sai ya ce qudiyal amru allazi fihi tastaftiya. An farga an gama, babu wani magana canzawa. Da ba ku riga kun faɗa ba, to yana iya ya ki faruwa. Amma in dai aka fassara, kuma fassarar ta dace da abin da yake daidai, to zai faru. Yana da kyau mutane su san wannan, dan su ba a hankali da jarabar san fassara mafarki da mutane suka jarabta da shi a yanzu. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu idza qussat alayhi ar-ru'ya qala Allahumma in kana khairan falana wa in kana sharran fali'aduwina. Umar dan Khattab radiyallahu anhu babban sahabi halifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyu, yana daga cikin manyan masana fassarar mafarki. Zamu zo mu ji magana akan haka insha Allah. Ya kasance idan aka bashi labarin mafarki kafin ya fassara, yakan ce Allahumma in kana khairan, ya Allah idan wannan abin da ke cikin mafarkin nan alkhairi ne, falana, Allah ka sa mu same shi. Wa in kana sharran fali aduwina, idan kuma sharri ne, ya Allah ka kai shi ga abokan gaban mukafirai kenan. Al-Imam Sa'id ibn Mansur shi ya fitar da wannan asari a cikin sunan ɗinsa daga sahabi Umar dan Khattab. Haka Al-Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman, sai dai isnadin shi akwai inqita'i saboda mutumin da ya bada labari daga Umar dan Khattab mai suna Ubaidillah ibn Ubaid al-Kula'i, wannan malaman hadisi sun ce bai riski Umar ba, bai riski Umar ba, wallahu a'lam. Wa yuzkaru 'an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama man 'uridat alayhi ru'ya falyaqul liman 'arada alayhi khairan. Wanda duk aka gabatar mishi da wani mafarki, to ya faɗa ma wanda ya gabatar mishi da mafarkin alheri, ya faɗa mishi alheri, kai ya faɗi komai sai alheri. Wannan ma riwaya tana da matsala tabbata ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma tana da shawahid wanda zamu zo mu ji maganganu akan su. Gashi da yace wa yuzkaru anhu annahu kana yaqulu lirra'i qabla an yu'abbira halu, an yu'abbira halu, yakan ce ma mai mafarki kafin ya fassara mishi khairan ra'aita thumma ya'buruha, sai kuma ya fassara mishi, sai ya ce mishi alheri ka gani. Al-Imam Al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin sunan ɗinsa da kuma a cikin littafin Dala'ilun Nubuwa nashi har ila yau. Haka Al-Imam Al-Busairi a cikin Misbahuz Zujaja ya ce rijaluhu thiqat. Baya ga Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullah ya fitar da shi a cikin Kitabul Musnad. Haka Abu Nu'aymin shi ma a cikin nashi Dala'ilun Nubuwa ɗin. Haka Al-Baihaqi kamar yadda muka ambata shi ma a Dala'ilun Nubuwa. Shaykhul Albani ya tafi zuwa ga raunata wannan riwaya wadda mun yi magana ko kwanakin baya, ina jin ko ba anan bane akan wannan riwaya. Ita ce riwaya hadisin wannan mata Ummul Fadli war Abdullahi dan Abbas, wacce ta yi mafarki ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a firgice, ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, na yi mafarkin na ga wani tsokan nama daga jikin Fatima ya fado a kan cinyata. Sai ya ce mata khairan ra'aiti, alheri kika gani. Tun kafin ya fara fassaran ya gaya mata haka, yake ce mata talidu Fatimatu waladan yakunu fi hijrik, Fatima ce za ta haifi wani yaro ya taso a hannunki, shine Husaini kamar da ya tabbata a tarihance. To isnadin yana da wasu matsaloli, amma akwai shawahid da suke nuna tabbas akan haka. Dan haka wasu malaman suka kalli zahirin isnadin sai suka rawanta, wasu malaman kuma suka ƙara ƙarfin riwayar da wasu abubuwa da ke kewaye da ita na ƙara'i, wallahu ta'ala a'lam. Wa zakara Abdul Razzaq amma amarin an ayyuba an ibn sirina قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يعبر الرؤيا قال إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا. سيدنا أبو بكر الصديق يكسنشي كما يدى عبد الرزاق السنعاني أنبتا أتكم مصنف تنسى زام ذومج إن شاء الله ينتشي سيدنا أبو بكر يكسنشي إذا نزي فسنا فركيسيشي idan gaskiya ka fada to kaza ne idan gaskiya ka fadi to kaza ne Aisha ta taba ce mishi nayi mafarkin naga farin wata ya fado a cikin daki na sai fada cikin kasa kuma kasa ta tsage ya fada tace ina yin wannan mafarkin akai akai sai ce mata tun tana tun kafin ta aure sai ce mata idan gaskiya ne kika fada to za a rufe wani mutum mai daraja a dakin ki kabarin shi shine manzo Allah kenan kamar yadda zai faru sallallahu alaihi wasallam wani ya haka ya kawo mishi labari cewa ina mafarkin jini na zuba daga kan azzakari na ina jini na zuba kaman fitsarin jini sai ya ce in gaskiya ka fada kana saduwa da matarka ne cikin haila haka ne yace to ga tsoron Allah ka dina yana nan duk sanan a cikin tafin musannaf na Abdul Razzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba da wasu wurare makamantan wadannan to da haka yana daga cikin kamar a ce ladabin mai fassara mafarki kenan ya dinga alakanta abin da in gaskiya ne in kaza ne saboda ta yi mai bada labarin ko ya kuskure ko ya mantuwa ko kuma ya kirkiri ƙarya ya fada to wannan kuma yana da hadari kwarai idan akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka fitar cewa wanda ya kirkiri ƙarya a cikin mafarki ya bada labarin ta ranar alkiyama za a tirsasa mishi sai ya kulla shinkafa kwaya biyu sai ya kulla su kamar yadda ake kulla igiya kaga ko ba zai iya ba mafarin ya shiga cikin ukuba kenan Allah ya tsare to wannan mas'ala ta mafarki da fassara shi tana da fadi kwarai a cikin addinin musulunci kuma tana daga cikin mas'alolin da so da dama mutane suna yawan yin tambayoyi akai suna neman karin bayani akwai rudani da yawa musamman a wannan zamani da mutane suka jarabtu kamar yadda nake ambata dazu suka jarabtu da san sai an fassara musu mafarki na san galibin mu ƴan uwa suna da irin wannan experience tajriba akan da dama mata da dattawa da yara da manya da kowa suna yawan tambayan duk wanda suka ganshi da alaman malanta ko da alaman ustazanci ko da tunanin ya san wani abu addini algabata malam ne mafarkin kaza me yake nufi to akwai buƙatar mutane su san ka'idoji tukunna na mafarki din da kuma waɗanne irin mafarkayya ne ake fassarawa ba kowane mafarki ne yake buƙatar fassarawa ya kamata tun farko mu san wannan to ya zaka kai tamyizin irin mafarkin da yake buƙatar fassara sannan kuma in ma yana buƙatar fassaran wane ne irin wanda ya kamata ya fassara maka shi yaya kuma ake neman fatawa game da fassaran mafarki akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da yawa waɗanda za mu ta'arudi ga wasu daga cikin maganganun su insha Allahu gurgurdan hali na farko yana da suke mu san cewa shi mafarki din yana taimakawa sosai wajen fahimtar wasu mas'aloli da wasu dabi'u na mutane da kuma wani abin da ke kaiwa ya kawo tana iya taimakawa wajen a fahimci wata gaskiya wani abu da ya tsare ma mutum ya kasa fahimtar sa ko makamancin haka alal misali sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda dai Abdul Razzaq As-Sanani bin Ibn Abi Shayba ya ruwaito ya taba yin mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah ya bata rai yace ya rasulullahi me kuma nayi yace Umar wai kai ne yanzu kana azumi sai ka dinga sunbanta ya mace sai ya farka shikenan yace daga lokacin bai kara ba kaga abu ne da ya halasta a umumance amma yana da wani hadari ko kuma zari'a wanda mutum na iya bada fassaran cewa ko ya bada fatawar cewa ba haram bane haka sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya taba ganin Suhaib ibn Sinan sai Suhaib din sai ya ki masa magana shi sai ce ya ba za ka kula ni ba me na maka ce ai ne mafarki ne na ganka a kofar gidan wani ya faɗi sunan wani mutum daga cikin mutanen Madina na ganka a kofar gidan shi hannunka hannayenka a daure to kuma daga cikin usul na fassarar mafarki in aka ga hannun mutum a daure da ankwa a glan to fassarar mummuna ce ba mai kyau bace da bambanci inda za a ga kuma kafarka a daure a ga kafarka da igiya wannan kuma ana fassara shi da kyakkyawar fassara cewa to za ka tsaya cikin addini ne ma'ana igiyar tana baka dama kai yawo cikin addini daban da igiyar da aka daure ka a hannu saboda sufa yan wuta ne idil aglalu fi anaki ko mun gane to sai yace na ganka da hannayenka daure a kofar gidansa sai Abubakar yace to ai ba komai bane abinda mafarkin yake nufi ba su suka na da nake bin shi zai biya na a lahira abinda mafarkin yake nufi kenan ba wani matsala bane wannan karka damu Ibn Hajirin ya tattauna akan wannan a cikin Fathul Bari akwai sahabi Khalid ibn Sa'id ibn Abi al-As ibn al-As wanda al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da kissarsa mai ban tsoro cewa tun yana kafiri ne ya mafarki sai ya ganshi a kofar gidan wuta baban shi daga cikin wuta yana ce mishi isauri ka iso sai manzo Allah kuma ya kama jikin hiquhu wandan shi ko kwardallan shi yana jan shi da baya wani abin nan kamar a ce magana isu na jan shi zai kai shi wutan annabi kuma na jawo shi baya yace da ya tashi firgigit sai ta bugu sayyidina Abubakar wannan ya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna da suka musulunta Khalid ibn Sa'id bin al-As yace ce mishi ka kai ni gun Muhammadu ina da magana da shi yana zuwa kawai ya musulunta sai ma da ya musulunta sannan ya bada labarin mafarkin ga sahabi Abdullahi dan Umar wannan riwaya tana cikin musnad na Hakim an-Naisaburi da isnadi tabbatacce a cikin Bukhari shi kuma Abdullahi dan Umar yayi mafarki shi ma an yi tashin alkiyama an tacime shi za a kai shi gidan wuta sai da aka je kofar gidan wuta sai wani mala'ika ya zo a guje ce ku sakai aka sake shi aka ce an ce ya koma a rabu da shi yana yin sallar dare yace to tun daga nan bai ƙara barin sallar dare ba har abada bai ƙara barin sallar dare ba kaga wannan mafarki ne ya taimaka mishi wajen fahimtar wani wata mas'ala mai girma game da rayuwarsa ko lahirarsa to abun mamaki a wannan zamanin shine daga cikin abubuwan mamaki yawaitan mutane waɗanda suke iddia'in fasara mafarki da kuma yawaitan masu neman a fasara musu har fasara mafarki ya riga ya zama ma sana'a profession wanda ka sani na kamar yadda akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai magina akwai masu niƙa akwai masu sirfe akwai ƴan kasuwa kowa sana'a shi ce da aka san shi akai kuma yana neman abinci da ita to haka akwai masu fasara mafarki ma wasu a kan internet suna da website da zaka je ka rubuta mafarkinka ka biya kuɗin shiga website din ko ka musu email ko ka tura musu da voice abin nan voice note ɗinka sai su kuma su tura maka da fasara zaka ga a wasu ƙasashen ma har shaguna ake budewa office consultant ne akan fasara mafarki mustashar kamar a irin India haka da kasashe wanda suke gabashin Asia suna yin irin wannan sai ga mutum ya buga kati business card ya yi register da hukumar da take cancanta ta yi musu register a kasar shi kamar a ce CAC misali a Nigeria ne kawai aiki shikenan fasara mafarki yana aje da dubgan manuals wanda yake budewa yana duba ire-iren mafarkin yana cewa to wannan fasarar shi kaza ne ana biyan kuɗi ana layi ana biyan kuɗi akwai wanda suke yi da tsabar dabara kawai da jur'a akwai wanda kuma suke aiki ma da rafane ko aljanu akwai wanda kuma suke da ilimi gwargwado wanda ba a rasa ba a cikin harkar to duk wannan jama'a yana daga cikin wato bid'o'in da suka faru a wannan zamanin na farko kamar yadda muka ambata ba kowane mafarki ne ake masa fasara sai wanda ya cancanci fasara za mu ji batu a kansu insha Allah sannan mu sani da cewa ilimi ne abun yabo ilimin fasara mafarki amma ba kowa ke samun shi ba dan ba ilimi ne da ake koyan shi a littafi kamar nahwu ko usulul fiqh ko mathematics ko engineering ko computer science ba ilimi ne da Allah yake baiwa wasu mutane fatahi a cikin sa da gurgurdan abin da suka sani na ilmomin shari'a da qur'ani da sunna da amsalul arabiyya da al'adun mutane da kuma gurgurdan tsoron Allah da ya shiga zuciyarsu da yadda Allah ya yi da su sai ba su wani budi akan abin da ba kowa ya maka shafi ba da haka ko cikin salaf tun daga sahabbai har na bayan su ba kowa ya iya ba abin da yasa aka ce ilimi ne mai falala saboda yabon da Allah ya yi ma annabi Yusuf akai da Allah yake cewa wa kadhalika yatabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil ahadith wa yutimma ni'matahu alayka Allah zai zabe ka ya sanashe ka ainihin wato ilimi na fassarar mafarki kaga kenan ilimi ne daga cikin ilimin annabawa sannan zamu zo mu ji daga cikin sahih bukhari insha Allah irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada muhimmanci wajen fassarar mafarki da irin ilimin da Allah ya mishi wanda ya keta na Yusufa 100% akan fassarar mafarki sannan akan yi amfani da mafarkiya ila yau wajen kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isti'ana da shi wajen gudanar da harkokin annabtarsa. Allah ya nuna mishi wasu abubuwa mafarki waɗanda suka taimake shi wajen ya za a gudanar da abu mai zuwa, wanda ya rage matsalolin wasu abin nan tashin hankali da wataƙila da ba don mafarkan ba, da sabai sun shiga cikin wannan tashin hankalin. Mu ɗauka misali faɗin Allah, idrikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri, game da yaƙin Badar ko walakin Allah sallam, kafirai ne suka zo ma dudin kafirai, amma da Allah ya tashi nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a cikin farki, sai ya ce, sai ya nuna mushi su ɗan kaɗan. Allah ya ce, da ya nuna maka su da yawa, to da kun samu failure tun a cikin tadbirat ɗinku, tun a cikin tsare-tsarenku, kuma da kun yi rikici, kun yi rigima akan ya ya kamata a yi, za a fita ko ba za a fita ba, walakin Allah sallam, sai dai Allah ya rangwanta muku. Da haka sai Allah ya fitar da su, suna tsammanin kafiran ƴan kaɗan ne suka fita da moral ɗinsu. Sannan Allah kuma da aka je filin dagar, kuma sai Allah ya sa musu ma bacci, ba su ma sha wahala ba, izi ga shi kuma nu'asu amanata, sabin suna kan dawakansu ba, suna gyangyaɗi, amma kuma kawai sai su ga kawunan waɗannan kafirai kawai yana ta faɗuwa, saboda Allah ya riga ya aiko mala'iku sun zo suna aiki. To kaga wannan ya taimaki sahabbai wajen rage musu ana wahalar da ke cikin wannan fitina ta Badar, domin wannan shine yaƙinsa na farko da kafirai. A daga cikin abin da ake jin tsoro a lokacin idan kafiran suka samu nasara a kansu, to shikenan abin da zai biyo baya, kowa zai raina su, kowa zai sa rai cewa shi ma zai iya bugawa da su, kuma kafiran nan a baya dama sun fi su ƙarfi, sun kore su daga gari ne. Haka wuri ne wanda yake hassas, mataki ne mai haɗari wannan yaƙin na farko. Wannan yaƙin na farko asan abu da san da zaka yi shi na farko, to akwai abubuwa da suke iya su dawo na rigingimu akan shi, san da zaka shiga cikin wata harka, shiga farko, sawa'un siyasa ce ko neman aure ko wani kasuwanci, baka san kanshi ba, bai san kanka ba, kaga akwai rigima. Nasarar da kace akai ko rashin nasarar, shi zai zama sakamakon me zai biyo baya. To Allah ya musu wannan taimakon. Haka game da fatu Makka, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulna al-masjid harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin, nama Allah ya musu bishara da haka din. To da haka Allah yana yin wannan bisharori su zama ru'ya ce ta ko dai ta zama wato bishara ko takhwif, tsoratarwa akan wani laifi da mutum yake idan ya bari, ko kuma bishara akan wani alkhairi da yake dan ya ci gaba. Malamai suka ce mafarki ya kasu gida biyar dangane da irin nau'in mutanen da suka yi shi. Da farko akwai mafarkin annabawa, wanda ru'yal anbiya wahyun wa haqq, idan annabi ya mafarki to gaskiya ne, wahayi ne, kamar yadda ta asalin mafarki aka samu misali ibadar kiran sallah, daga mafarki aka samu ibadar layya, ko kamar yadda Allah ya nuna wa annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara, kaga ibadar layya da ake yi mafarki ne asalinta. Ibadar kiran sallah kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito mafarki ne asalinta. Akwai ire-iren waɗannan da dama a cikin labaran annabawa, kamar yadda Qur'ani ya bada labari, kamar yadda zuwa a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka manzo Allah da kanshi ya yi mafarkai iri daban-daban da ya fassara su da kanshi, kamar game da ainihin wato sihiri da aka yi masa, kamar game da waɗannan da Qur'ani ya bada labari, da wasu abubuwa za ka same su a cikin Sahih Bukhari da wasu littafai. To mataki na farko kenan mafarkin annabawa. Mataki na biyu shine mafarkin salihan bayi, waliyai, bayi na gari, irin su Abubakar Siddiq, irin su Umar al-Faruq, irin su Uthman Dhun-Nurayn, irin su Ali Abul Hasanain, waɗannan su ne salihai na ƙwarai, da su da sauran sahabbai da waliyai da mutanen kirki. Waɗannan to su ne za ka ga wanda annabi yake cewa mafarkin su da wuya, idza taqaraba az-zaman fama takadu tukhti'u ru'yal mu'min, idan taqaraba az-zaman. Akwai fassara biyu, akwai fassara cewa taqaraba az-zaman wato idan dare da wuni suka zama kusa da juna wajen tsayin su, daidaitan lokaci, wato ya zama dare awa 12, rana awa 12 idan mutun ya bacci a irin wannan lokacin to da wuya idan dai shi mumini ne mafarkin shi ya zama ba daidai ba wannan fasara ce ba'ifiya saboda an samu riwaya take nuna idza taqaraba az-zamanu ila akhiri bima'ana idza qataraba as-sa'a idza qatarabat as-sa'a karshen duniya kamar da ibnu hajar yake bayyanawa cikin fatwul bari cewa saboda zai zama a lokacin ala fatratin minan nubuwa an yi nisa da annabta babu wata sauran burbushin annabta da za a ji babu wahayi daga lahira to sai zama mu'minai dinnan sune kawai za su ga abu sai ya faru kamar yankan wuka sune za su zama kawai ragowan sadarwa tsakanin Allah da bayi to shine irin zamanin da ake irin yanzu shekara fiye da 1400 rabon annabta da duniyar nan to a yanzu idan mumini ya mafarki to sai kaga ya zama kamar yankan wuka to haka kuma a baya ko a nan gaban Allah ya raye mutane salihai kenan salihai suna yin ire-iren waɗannan mafarkaiya waɗanda za su zama kamar yankan wuka mataki na uku sune mutanen da ake cewa masturun masturi wanda galibin mutane haka suke wanda a zahiri suna da imani suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji suna salati suna sallama suna biyayyar iyaye suna sada zumunci da sauransu sannan kuma suna da kusuri a cikin wasu ayyuka ba a tada sallah da wani wani bai yin sallar isha a jami'i wani wata na ma bai sallar juma'a a cikin jami'i a guje yake tahowa wani bai biyayyar iyaye wani yana shan giya wani yana caca wani na kallon silma wani dan kwalla ne wani dan luwadi ne wani mazinaci ne amma duk ba wanda ya san wannan sirrin sai Allah sune masturun mafi yawan mutane a nan suke kowa na da wani laifi da yake ko wani gazawa da yake a cikin harkar addini wanda Allah ne kawai sani Allah ya rufa masa asiri idan Allah ya so har a kiyama sai ya rufa masa asiri Allah ya karfa mana gaba daya kamar yadda manzo Allah yake cewa Allah zai magana da mutane ba tare da mai fassara ba ya gaya wa kowa shi da shi cewa kai kaza kai kaza amma na gafarta maka to waɗannan su ma a tsakadaki suke su sune khalatu amalan salihan wa akhar sayya asallahu an yatuba alaihi to haka mafarkin su ma yana iya zama mai kyau yana iya zama kuma shirme masturun kenan to mutane na gaba da waɗannan sune fasikai alfasaqa waɗanda barnar su ta bayyana ba sa boye barnar da suke to waɗannan su ba sa yin wani mafarki da za a fassara musu sai in mafarki wanda zai zama musu wata ni'ima wata azaba yana iya zuwa gare su amma babu bishara ta bakin su sai mutane na ƙarshe sune kafirai su ma matsayin su ɗaya da waɗannan fasikan ana iya samun mafarki ta hanyar wani kafiri amma ba wai bushara ba sai dai azaba ko wani abu kamar da ya faru da wannan sarki na zamanin annabi Yusufa alaihi salam wanda ya ce ni ra'aitu ahada ashara menene ni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab' sumbulatin khudrun wa ukhra yabsat kaga mafarkin bai shafe shi kadai ba ya shafi duka al'umma ne sannan kuma wani labari ne na wani bala'i da zai wanzu a duniya da zai zo cikin duniya ba wai wata bushara ce ta dadi ba ana iya samun irin wannan da kafirai wannan sarkin babu dalili akan cewa musulmi ne shi a san da yake wannan farkin wallahi ta'ala ala to haka dai malamai suka yi ta yin bayanai game da mafarki din ta wannan fuska shi kanshi mafarki malamai sun kai sun kawo wajen kokarin fahimtar wai meye shi ma tukunna menene asalin mafarki kamar da Imam Al-Maziri yake fada a cikin sharhin Muslim yake cewa an samu sabani akan haqiqatul ru'ya wanda sabanin ya bayu ne daga rashin fahimta haqiqatul nau wanda har yanzu a kimiyance a zamanance har yau wannan ya daga cikin abin da ya gagari kundila da ake cewa nasara da dukkan kwakudubansu da kayan aikin su da nacin binciken su da laboratorin su da komai har yau ba sai fahimtan ya bacci yake ba menene bacci a scientifically har yanzu ba a yi mishi wannan fahimtar ba cewa wai me ke fita daga jikin mutum yaya mutum yake kawai shikenan sai ya larab kaman ba shi da rai da meye hawas din shi waɗanda suke daina aiki sai dai kawai a ta hasashe cewa akwai wani abu da aka ga cewa yana fita daga jikin mutum ba a san ko meye ba unidentified abin nan item yana fita daga jikin mutum ana tsammanin ko shine rai wallahu a'lam Allah dai kadai ya sani sannan kuma hawas din mutum sukan daina aiki amma banda kunne banda kwakwalwa waɗannan suna nan da sauran aikin su da haka za ka ga mutum in yana bacci abin da yake fara shine jin wani abu kana bacci zaka iya jin magana zaka iya jin kiran sallah zaka iya jin ƙara ko motsi ko sallama amma ba za ka iya gani ba, ba za ka iya ci ba, ba za ka iya taba abu ko ya taba ka, ka san me ake cike ba, sai in wannan farkawa ta zo maka. Da ne maganganun da dawa da malamai suka yi a malaman musulunci, za ka ga shi almaziri din ya kawo su a cikin sharhin muslim nashi, al-imam kenan, haka al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa, a cikin sharhinsa na muslim, shi ma abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim li sharhi ma ashkal min talkhis muslim, haka ibn hajar ya kwaso wadannan maganganun shi ma yayi nashi akai, haka al-imam al-fakhru razi a cikin tafsirinsa, wurare da dama malamai su tattauna akan wannan mas'ala, ba sabon mas'ala bace. Karke ibn hajar ya tike akan cewa shi abin da yake fahimta shine shi bacci yana faruwa ne ta fuskar Allah subhanahu wataala, ya sanya ma jiki wani yanayi na ya huta dan ya dawo da ƙarfinsa, domin a duk bayan cikar wuni to jiki yakan zama ya aikatu, dukkanin gabobin sun yi aiki, kwakwalwa, spinal cord, koda da hanta da komai waɗanda suke sarrafa jikin mutum, to za su buƙaci zuwa ga wani hutu na musamman. To wannan hutun ba zai yiwu haka kawai dan zama ba, ko dan ka daina yin aikin ba, dole sai in an kamar da ake kashe injin mota, a kashe ya huta hutawa ta gaske misali. To shine sai Allah ya kirkiro wa mutane wannan tsarin wanda ba sai su yi shi da kansu ba, sai kaga mutum kawai shikenan ya bingire yana ta bacci, ba lokaci kuma kawai sai ya farka. Kamar da Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha, Allah yana karbar rayukan mutane sa'ad da suke mutuwa da kuma sa'ad da suke kwanciya cikin bacci. To nan ma Allah ya karbi rayuwarsu ne, amma karba na temporary. To tunda temporary ne, sai zama akwai sadarwa tsakanin jikin da kuma alamin ruh inda rayukan suke. To rayukan nan idan suka tafi suna cakuɗaɗɗeniya da abubuwa daban-daban. Ɗayan abu uku, rayuka na salihai za su je su yi cakuɗaɗɗeniya da mala'iku da salihan bayi a alamin ruh. To anan ne Ibn Hajar yake cewa sai mala'ikan da aka wakilta shi da wannan mutumin wanda ke ɗauko bayanan da suka shafi wannan mutumin a lauhul mahfuz, sai su haɗu da ran mutumin nan, shine sai ya bashi labarin ai za ma ayi kaza, ai kaza ma zai faru, ya bashi dan wasu wato wasu ɗan headline haka ko wani sanfoti, shine yake samu wannan ru'yar salih hadin, a wato ya mishi bishara ne akan cewa ai kaza ma zai faru da kai ko kuma da mutumin da kake jikinsa, shine ru'yar salih. Shi kuma na shedan din nan yana faruwa ne shi al-hilmu al-hulmu, ta kasancewar ruhin kafiri ko ruhin mutumin da yake fasiki ko ruhin mutumin da yake masturi din nan, idan ya fita shi kuma saboda akwai kazanta tare da shi, shi kuma sai ya tafi a alamul arwah, sai ya tafi inda shaidanu suke ko inda khaba'is suke, sai ya cakuɗaɗɗeniya da shi. To kuma zai ga abubuwa na rashin kyau a wajen, zai ga abubuwa masu haɗari a wajen. To shine sai ya wayi gari wannan kuruwar ta firgita ta shiga cikin dimuwa, ko ta ga abubuwan da suka taya mata da hankali wanda kuma ba ta iya fahimtar su ba, yake cewa ma wannan shike sa idan mutum yana cikin irin wannan farkin sai ya farka firgigit, saboda kuruwar ce take dawowa a guje ta fada cikin jikinsa, sai ya farka haka firgit haka ba tare da ya shirya mu farkawa ba. Wannan shine shedanu, kananan shaidanu da ifritai suna firgita wannan kuruwa ta mutum, kamar yadda Allah yake cewa innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu walaysa bidarrihim shay'an, shaidan yana so ya dinga ba mutane masu imani ya sa su cikin bakin ciki. To kaga in yana iya sa su bakin ciki a farke, babu abin da zai hana shi sa su bakin ciki a cikin bacci ma, walaysa bidarrihim shay'an illa bi idnillah wa ala llahi falyatawakkal almu'min. To irin wannan shine yake faruwa, ake samun al-hulm, shine gane-gane da mutum zai yi waɗanda ba su da tsari, ba su da kyau, kuma ba zai iya fahimtar su ba. Yadda ka san misali, idan ana tallan sabon film, za a yanko nan a yanko can a hada dan ka kalli wannan tallan su dubu ba za ka iya gano wannan film din ba, sai dai kawai ka ta sarin me zai faru an kaga film din ko. To shine irin wannan rudan wanda shedanu suke ma kuruwa,
wato ruhi na mutum wanda za su sa ta rasa kan abu shine sai mutum ya farka cikin bakin ciki da dimuwa da damuwa kamar yadda Abu Salamatu dan Abdurrahman Abu Salamatu dan Abdurrahman yake cewa na kasance nakan yi mafarki har in gari ya waye ya sa ni zazzabi yana cikin littafin Musannab na Ibn Abi Shayba shi ma yace har sai zazzabi ya kama ni saboda tsoro da damuwa har sai da na gamu da Huzaifatu dan Yaman sai bani labarin cewa Annabi ya ce irin wannan farkin kanku da mu da shi shine shedan ne kawai yake wasa da hankalinka dan ya baka tsoro to sai kuma nau'i na uku shine watin abinda yake cewa hadithun nafs hadithun nafs shi kuma yana faruwa ne abinda ka kwanta da tunanin sa ko damuwar da take ta dame ka sosai to kana kwantawa sai ka ci gaba da ganin ragowar wannan damuwa ma'ana ka kwanta dama kana jin bakan yunwa sai kaga kawai kana cin abinci dama abin da kake tunani ne ko kuma irin da ake wayar ruwa dinnan a gari ko ina ba ruwa kana bacci ko sai kaga tankin ruwa ta zo kofar gidanka tana sauke ruwa to wannan abin nan ne kawai abin nan ne hadisin nafsi ne karka ce wai bushara ce zaka zama babban mai gidan fiya wata mun gane yau haka dan kaga kawai kana jin yunwa kaganka kana ta cin burodi da shayi a gun irin masu shayin nan shikenan kawai ba wai zaka bude gidan burodi bane a yunwar ce take kwakudu baka haka inda kana takarar siyasa ko kana takarar neman aure sai ka kwanta sai ka ji ana ta guda dama abin da kake tunani ne ko kaga ana ta wucewa da akwatuna da ƴan mata suna ta ansan kudin yawon gudu duka hadisin nafsi ne ba wai bushara ce akan cewa zaka ci nasara wannan takarar ba saboda dama ka kwanta da tunanin abu yawanci yakan zo mutum abinda da ka zo kwanciya yana cikin damuwarka to babu mamaki dan ka gan shi dan kamar idan ka kashe injin mota da muke kwatanci da za a dade da sauran zafin dumin mota a jiki in ka taba lagire to zaka yi konewa ko tafsilan da shi ko saboda akwai sauran dumin tukata to waɗannan su ne maganganun da malamai suka ta yi masu tsayi akan haƙiƙanin mafarki da haƙiƙanin bacci wanda zaka ga kawai dan kokarin samar da abinda ba a rasa bane na abinda Allah yake ce kira da suna wama utitu min al-ilmi illa qalila musulunci ya girmama al'amarin mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga cewa kamar da malamai suka ruwaito da isnadoji kala daban-daban kusan za a iya cewa ma wannan riwaya ce mutawatira kamar yadda wasu malamai suka faɗa Imam Bukhari ya fitar da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah sauran malamai a cikin Masanidu da Musannafat kusan kowa ya fitar da riwaya kala daban-daban daga Sahabi Abu Huraira daga Aisha radiyallahu anha daga Abu Darda'i daga Ubaratu dan Samit daga Abu Tufail Amir ibn Wasila da makamantansu cewa lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirat babu abin da ya saura na annabta sai bishara qalu wa mal mubashshirat suka ce ya manzo Allah me yesu qala ru'ya saliha yace mafarki mai kyau wannan daga cikin riwayar Bukhari da Abu Dawud da sauransu yabo a cikin muwadda da ƙarin cewa ar-ru'ya saliha yaraha ar-rajulu aw turalahu mafarki mai kyau da mutun zai gani da kansa a bacci ko kuma wani ya gane maka wani yana iya gane maka wani mafarki kuma ya baka labarin cewa ya ga kaza kuma ka iya sanin fassarar shi wannan ta daga cikin riwaya dake cikin muwatta Imam Malik sannan wasu malamai daga cikin tabi'ai sun fassara fadin Allah lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah cewa yana daga cikin irin haka mafarki nagari sannan wancan hadisin da muka ji cewa idan taraba zamanu lam takadru al mu'min takzibu manzo Allah cikin riwaya yake cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan wanda yafi gaskiyar zance azance na yau da kullun a cikin mu'minan to yafi kuma gaskiyar mafarki wato wanda azancen shi na gama garin zance sam baya ƙarya to haka mafarkin shi ma sam ba zai zo da ƙarya ba idan akwai 20% na ƙarya azancen shi to za a samu 20% na ƙarya a mafarkin shi haka dai gurgurdan gaskiyar sa a hakika gurgurdan gaskiyar sa game da mafarki ina fata muna ganewa jama'a wannan riwaya Al-Sheikh Al-Albani ma ya inganta ta a cikin as-sahiha lamba ta 3000 da lamba 14 akwai sharhi da malamai suka yi ma wannan hadisi mai kyau sosai da ya kamata ƴan uwa su koma su duba kamar a cikin Fathul Bari da littafin Aridatul Ahwazi ta Abubakar ibn al-Arabi da sharhin Sahihu Muslim na al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alal jami'. to akwai ladubba da ya kamata mutane su kula da su dangane da mafarki wanda mun ji wasu su a cikin hadisai daga ciki shine na farko al istibshar bi ru'ya al hasana mutun ya albirshantu haka za a ce ku ya zama cikin albushar idan ya ga mafarki mai kyau ma'ana ya sa arashi cewa yana fatan alheri ne wannan mafarki mai kyau wanda zaka ga wani abu na alheri suna da ma'aunai zamu zo mu ji ma'aunan da ake gane su insha Allah suna da kuma amsila zamu karanta hadisai da dama wanda ba za su gaza 20 ba a cikin Sahih Bukhari kitabur ru'ya watakila a karatu na gaba insha Allah zaka ji irin abubuwan da sahabbai suka yi na mafarkai manzo Allah ya fassara musu mafarkin kiran sallah mafarkin kaga abu kore mafarkin haske mafarkin rana da wata mafarkin abinci mafarkin kaza da irin fassarar su ya ake fassarar su za ku mu ji wasu daga cikin tafin musannab na ibnu abi shayba da kuma qawaid amma da ibnu qayyim al-jawziya ya tattauna akan su ba anan ba amma a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin a cikin mujalladi na farko abu na farko kamar yadda muka ji anan shine al-istibshar abu na biyu alhamdulillahi alaiha wa tahdif biha za ku gode wa Allah akan mafarkin da ka gani na alkhairi kuma ka bada labarin akan mafarkin amma da sharadin Allah yuhaddisa illa man yuhibbu karka bada labari sai ga wanda kake kauna sai yake kaunaka karka bada labari sai ga malami da zai fassara maka ko ga mutumin da yake da hankali wanda ba zai ruda ka ba alal misali galibi mata waɗanda suke da matsalolin aljanu ko massu ko sihiri sukan yi mafarkayya waɗanda suna da hadari fassarar su wata macen ma an ta san fassarar shi za ta iya kamuwa da cuta hawan jini ko wani abu amma saboda mu ustazai muna da girin gidi shi wani ma ba mu tantance mai fassara ba sai ai ta fassara musu sai su shiga cikin dimuwa ta ga mafarkin tana haihuwa a cikin mafarki ko tana ganin jini ko tana jin kukan jariri ko yayyu ta mafarkin wani na kwanciya da ita irin wannan da suke da jinul ashiq na makamantan su duk waɗannan mugayen mafarkai ne masu fassara mummuna jama'a to irin su ba za ka fassara musu ba kwata kwata sai dai kawai a san me za a musu na magani na addu'o'i na azkaru wanda za a ba su domin ka fassara musu ka gaya musu abin da ke cikin mafarkin za su shiga cikin rudani fiye da wanda suke ciki za ka ga likitoci sun fi usabe hankali ta nan idan ka je asibiti idan cutar ka mai matsala ce inda bayan wannan kananan likitocin na yanzu da ga sanan baby doctors sun cika gari ba su san abin da suke ba amma likitoci na gaske wanda suka san abin da suke ba sa gaya ma patient ko patient relative sirrorin cutarsa ba haka bane saboda akwai abin da an gaya mishi damuwar sanin ma wannan cutar ta isa ta hana shi warkewa za su yi ta tafa'uli za su nuna maka ba komai har kana gargaran mutuwa za su dinga nuna maka ba komai za ka iya tsira ba su taba giving up ko koda sun yi giving up to sai dai su idan sun je meeting in an je review din case dinka an nuna cewa fa wannan fa sai dai a jira sarauta Allah amma kai ba su taba gaya maka haka ba saboda in sun gaya maka za ka shiga cikin rudani fiye da wanda kake ciki sun bincika sun ga damuwarka damuwa ce tamiyan sai dai a rabu lafiya kawai ma'ana sai dai mutuwa ta raba ku amma ba su gaya maka ba to wannan ya fi maslaha akan su gaya maka cewa to ka faɗi da matsala fa algabatan malam sai dai kawai ka fara kalmar shahada kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata irin cuta ce amma mu taɓa ganin irin ta ba ba su gaya maka haka ba za su nuna maka ne kawai cewa eh to an gama bincike ko ana cikin bincike kuma an ɗaura ka akan magani kaza kuma za a nuna maka cewa maganin nan yana da wato ƙarfin maganin cutar za su ta boost maka confidence ni ban san ko a medical school ake koya musu wannan ethics din ba ta UN kimiyya za su iya gaya mana wannan amma dai wannan abu ne mai kyau da suke amma ustazai masu ruƙuya ina za ka kawai nan da nan za su ruɗa mata aure kawai gaba ɗaya wani abu ma kuma bai tabbata ba tukunna ce ai masihiri ne ai an kai shi Lagos ne ma an wurga shi a cikin tekun Atlantica ai zai wuya a iya warware shi ita bata ma taɓa sanin hanyar Lagos ba daga garin su ƙauran na moda misali ka je ka ruɗa matan mutane kawai saboda yawanci da mu akan jahilci suke gina abin da suke Allah ya tsare mu sannan idan mafarkin abin kyama ne ba zai bada labarin shi ba kwata kwata ba a bada labarin mafarki wanda kaga abin kyama ya ba cikin sahih muslim wani mutum mafarki ya ce wai ya ga yana tsaye kawai sai ga kanshi ya fadi sai ya duka zai dauka sai kan ya ruga da gudu ce sai na bi shi sai annabi ya ce kawai ya shedan zai wasa da hankalin dayan ku ga yana ga mana ku daina ga mutane irin wannan mafarkin bai da wani amfani sannan mun ji bayani akan zaka yi tofi guda uku ta hagu sannan ka juya wurin kwanciyarka sannan kuma ka tashi kai sallah sannan daga cikin addu'o'in da suka zo wadanda ake akwai addu'a ta zo marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamadati shayatini wa an yahdurun al-imamu tirmidhi da hakim suka fitar da wannan da isnadi kikkiawa ma'ana addu'a shine Allah ina neman ka tsare ni ta hanyar kalmominka cikakku daga fushinka da uqubarka ya Allah da sharrin bayinka ya Allah ka tsare ni daga rudin shedan da waƙasa kuma ka tsare ni daga shedanu su halartu gare ni sannan akwai kuma wata addu'a wacce take asari ne daga malam Ibrahim an-Nakhai ya koyar da wannan addu'a a'udhu bima adad bihi malaikatullahi wa rusuluhu min sharri ru'yaya allati ra'aytu al-laylata an tadurrani fi dini wa dunyaya ya rahman wannan al-imamu Abdurrazzaq as-Sanani da Abubakar ibn Abi Shayba suka fitar da ita daga Ibrahim an-Nakhai haka malam Sa'id ibn Mansur a cikin sunan dinsa ma'ana ta shine ya Allah ina roƙon ka tsare ni da irin ina roƙon Allah ina neman tsarin shi da irin neman tsarin da mala'iku da annabawa suka yi Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki da na gani a wannan daren nawa Allah kar ka bari wannan farki ya cutar da ni a rayuwata ko addini na daga cikin alamun da ake gane mafarki cewa mai kyau ne wanda yake bayuwa zuwa ga za a iya fassara shi akwai na farko ya zama mafarkin salihun ne an yi kwanta kuna salihatan khalistan min al-adghasil muqliqa ya zama mafarkin ya kubuta daga shirme wanda zai iya sa mutum damuwa idan kaga kai mafarki ka tashi ka shiga cikin kunci da damuwa ranka ya baci gaba ɗaya hankalinka ya tashi ka kasa bacci to ka sha kurminka wannan mafarkin ba mafarki ne na kware ba bai da fassara wannan shirme ne kawai wani lokaci zaka yi mafarki har sai ka kasa yin bacci kai mafarkin wani abu mai ban tsoro ko mai tashin hankali ko wata dabba ko wasu mutane ko wani yanayi ko wani abin da bai yiwuwa shine abu na biyu wanda yake abin da baya yiwuwa a rayuwa ta gaske wanda ba a iya kashi fil yaqaba shine kaman kaga mutum a tsaye kuma a zaune ko ga mutum ya tafiya da kanshi ta ƙasa kaman ko wancan da ya ga kanshi ya fadi kaga wannan ba zai iya yiwuwa kanka ya fadi kuma ka bi shi da gudu ba in ya fadi kai ma faduwa zakai ma'ana ka mutu kenan to irin waɗannan abubuwan da ba sa iya yiwuwa a rayuwa ta yau da kullum idan ka gansu to mafarki ne wanda yake laisa salihan ina fata mun gane wannan ya zama sannan baccin da kai wannan mafarkin ya zama bacci ne khalin baluka min al-mashghul min al-mushaghalat zuciyarka ta wofanta daga duk wani abu mai shagaltarwa kaman kishirwa ko yunwa ko bakin ciki ko damuwa ko tunani ko tashin hankali ko wata bugaggiyar gajiya irin baccin da zaka yi ma baka san kai shi ba ma'ana mutum ne ya kwana bai ci ba ya wuni bai ci ba irin wannan yunwa da ake sannan ya bacci to wannan baccin shi bai da yin farki na gari a cikin shi laysa muhayyan mutumin da ya bacci a jiji bai samu ruwa da zai sha ba mutumin da misali yana cikin wata damuwa an kama ka ne da kuskure kawai ka je karatun Buhari sai aka bu ana kame cikin dare ko sai aka kama ka cikin yan wuyi yan sanda ka buga duniyan nan ka ga musu Allah annabi suka kiji sai ga ustaz mu ce da kai kawai kaga zaka kwana cikin kunci rana a cikin yan wuyi a cikin police station hala ma su ma dukan tsiya ce me ya kawo ka nan to in ma ka iya bacci ba zaka wani bacci mai kyau ba saboda damuwa ko baccin da biyo bayan an maka wata rasuwa ko kai wata asara wanda ta dame ka ko irin baccin da biyo bayan ranar da ka fadi zabe kai dan takarar ciyama misali ko gwamna to shi zaka yi wani bacci na alheri a ranar to a irin wannan daren ba zai yi kai mafarki wanda zai zama ya da fasara ba ko kaga wani abu mafarki damuwa ce kawai wato sai in bacci wanda ake cewa irin naumatul arus baccin amari ko da angwaye wanda bacci ne cikin natsuwa wanda har sai an shiga ban daki an yi buroshi an yi alola an yi wutiri an zo an kwanta an yi tasbihi da salati a cikin natsuwa fanka tana kada ka ko AC ko kuma ka tuba riga kana shan iska Allah to wannan shine irin baccin da in kai shi da kai mafarkin da zai iya zama abin fasara da haka nau'in baccin yana da tasiri wajen ganin irin wannan mafarkin haka akwai bawabit waɗanda ake amfani da su wajen fasara mafarki kamar da muka ambata akwai yawaita masu fasara mafarki yanzu a rayuwar nan da muke ciki kuma abin da ya kawo su abubuwa ne kamar haka na farko tukunna karancin sanin addini karancin masana wanda suka san addini shi yasa sai jahilai suka cika saha ta wa'azi da karantawa da sauransu dama kuma yana daga cikin alamun ƙarshen duniya hatta idan lam yuki aliman ittakhadha Allahu ru'asa'an juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa'adl to dama kuma ita fatawa akan mafarki kamar yadda Maliku ya faɗa cewa aikin annabawa ne fa ba'a wasa da shi dan haka fatawa ce ba da fasarar mafarki ba sana'a bace akwai kuma ghafla anil akhira mutum bai damu da lahira shi ba isa dai yana fadan abin da bai sani ba in ya zan wanda ya mafarkin an ce ya ji tsoron Allah kada ya faɗi labarin ƙarya to yana kuma kai mai fasara kai ne aula ka ji tsoron Allah ka faɗa abin da baka sani ba ilmanci da kuma san shahara a ji labarin mutane hubbu shuhura saboda aka ce ga wani a gari kaza ya fasara mafarki to za a dinga zuwa daga gari gari ana neman albarkar shi da iliminsa da consultancy dinsa to sai yasa wannan aji labarin shi a ko ina ya zama yana da cewa akan komai da shafa al'umma sannan karancin ilimi shike sa mutum ya faɗa abin da bai sani ba malamai da suka san abin da suke yi ba sa jin shayi ko kunyar su ce ban sani ba Imam Malik an zo mai da tambayoyi da yawa an ce a wata riwaya wajen guda 40 da wani abu da tambayar da aka faɗa sai ce ban sani ba shikenan har mutanen suka ji kunci suka zama disappointed cewa to kai an ce mana kai ne babban malamin duniya mun zo da fatawai kuma baka sani ba yace ku je ku ga ma ƴaƴanku su ga ma ƴaƴansu au ga da hakashin duniya cewa malikun nan jahili ka ku ga maliku dinda yake neman malami a duniyar musulunci ya kai amma bai jin nauyin ya ce ban sani ba to amma akwai mutane waɗanda saboda karancin ilimin su suna jin nauyin fadan ban sani duk abin da aka tambaye su suna da fatawa akan shi ko ba su taba ji ba Allah ya tsare mu daga galabar jahilci akan ilimi sannan ya zama da wannan dabiti na farko shine mutum ya zama gaskiya ya faɗa ya zama ya faɗi labarin mafarkin keke da keken yadda ya gani kariya canza ko ya rage ko ya ƙara sannan ya zama cewa yayi bacci akan alula yayi bacci akan azkaru irin yadda shari'a ta hukunta ai bacci ya kwanta ta daman shi yayi zikiri yayi alula da sauransu sannan ya zama mutum ne wanda yake lazimtar iffa a rayuwarsa da bin shari'a ya zama kuma mutum ne wanda yake ba a san shi da yin ƙarya ba to idan mutum ya cika wannan sharɗan ya baka labarin mafarki to tana iya yiwuwa ya zama mafarkin gaskiya ne sannan shi kuma mai ba da fasarar mafarkin wajibi ne na farko ya zama masani ne akan ilmomin shari'a umuman da kuma ilimin fasarar mafarki din wato usul na fasarar mafarki wanda zamu zo mu ji magana akan su daga Ibn Qayyim al-Jawziyya insha Allah a cikin littafin shi Ilamul Muwaqqi'in din can sannan kada mutun ya fassara abin da bai sani ba wajibi ne ya tsaya akan iya abin da ya sani in bai sani ba ya ce bai sani ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sha mishi fatawa ya ce Allah bai sanar shi ne akan wannan ba ku jira sai an muni wahayi ka ku ga da ilimi dai ya kare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan jira sai Allah ya mishi wahayi sannan yake faɗawa mutane abinda Allah ya sanar shi su sannan wajibi ne akan mutumin da zai fassara mafarki ya zama yana da sirranta al'auran mutane ma'ana idan aka kawo maka labarin wani mafarki idan ka fassara shi ta yi a cikin fassara akwai wani sirri da bai kamata a sani ba to kar kuma ka je ka faɗa ma wani daban wani third party cewa ai wani ya yi mafarki iri kaza kuma a cikin labarin da ya bani ma na gano cewa kaza ne shine dai kamar yadda likitoci suke yi a asibiti yana daga cikin ka'idar su shine confidentiality na medical history ko na patient sun su ya zama patient yana da confidence akan cewa abin da ya gaya maka na sirrin abubuwan da yake yi wanda suka ja mishi wani cuta kai ba za ka je ka yaɗa su kuma dai kamar yadda muka faɗa da likitoci na ƙwarai ba sa yin wannan sai dai baby doctors waɗannan fa suna buƙatar tarbiyya sosai shine wani zai je asibiti ya ba likita labarin me yasa ya kamu da cuta kaza ai yana yin wani ma zai faɗi cewa ai zina yake yi shine kai shiga kamuwa da AIDS amma a gari ba a san haka ba to kar kawai ka zo bakin masallaci an gogo kace kai ai jama'a duniya ba ta lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wanda kuke gani ai kaza 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 ne takaddun nan aka kawo su ofishin mu kai kuma kai ne me sunan shi lab technician ku masu bincike na samples din nan na yake ci musu ne medical lab scientist an kawo kashi an kawo butsari an kawo kaza kun bincika kun gani kace kai da kake ganin wani ai kaza ne ma to wannan haramun ne jama'a ba kyau dama akan komai to balantana kuma akan irin wannan hakanan wani idan tazo da bayani musamman mata za ta gaya maka cewa ai tayi kaza ne mata taba yi mijinta kaza ai kaza ma kaza ne da sauransu ba a fada jama'a dan kaji labari ko ka san wani abu na sirrin wani dan adam musulmi wanda yake aibi haramun ne ka je ka bada labari abinda ake so ka sitirta mushi Allah subhanahu wa ta'ala kamar da sitirta maka an tambaye al-Allama bin Baz rahimahullah cewa mutum ne ya auri mace sai ya tarar da ita ba budurwa ba da aka bashi ita kuma a matsayin budurwa aka bashi ka kaddara yadda misali muke yin wannan tunanin shikenan mutum ko zai biye ya ci mutuncinta da iyayenta da ƴan uwarta ya ce ashe ma ai iska ce kegiya matsiyaciya ya koro ta duk duniya sai an ji labarin me ya faru da ita kaga ya ci mutuncin duka zuriyarta din ba sai da ya sharhi tukunne ce to na farko dai ya kamata ka sani cewa ba zina kadai ke mai da mace ta tashi daga budurcinta ba akwai wasu dalilai ta yi fadi akai mata ta yi daukan kaya ne ta yi yawan haila ma a likitanci ma an gane wannan yawan haila ta yi haila ya fi so 1,000 irin ƴan matan nan da shekara 35 ba ta aure ba ta manta ma adadin haila da ta yi tun tana shekara 13 take haila to wannan zubar jinin duk wata continuously yana iya mai ta zama sai a same ta kamar ba budurwa ba akwai wannan yace in ta bashi labarin cewa fadi akai mata sai ya hakura yace kai in ma ta bashi labarin cewa zina ta yi yace to nan ma ta gaya mishi yanzu ai ta tuba ne sai ta yi aure sai ya hakura ya rike ta haka ya kuma shi alheri in kuma ya ga ba zai ma iya hakura ba ce to sai ya sake ta kamar yadda Qur'ani ya faɗa yace fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsani ba tare da ya gaya ma wani me ya raba su ba in ya sake ta taje ta gama idan ta sai wani kuma ya aure ta yanzu wannan nabiyin da zai aure ta kaga daman shi bai sa ran ya same ta a matsayin budurwa tunda ta taba yin aure amma idan ya zo ya yayata to shikenan ba ta ƙara samun miji ba sai ya ta koma kina sai ta koma zina din kaga abin ya zama sanadiyar wannan rashin hankalin da yi to wannan shine irin ilimin salaf jama'a nan mutunta dan adam ba wai kawai dan mutun yayi laifi shikenan sai a je Facebook ai ta yayatawa ka duba ga yanda mutanen mu suka zama marasa tunani Allah Allah ake wani ya wani kuskure a cikin addini ko rayuwa ko siyasa ko tattali ko zamantakewa yanzu kaga hotunan shi da bayanai suna ta yawo sawa'un namiji ne ko mace jahili ne ko malami mai sarauta ne ko talaka dan kasuwa ne ko mai saye da sayarwa ko wane ne mutane ba sa jin ma cewa wai wannan laifi ne ko cin mutunci ne ko kuma shiga haƙƙin mutane ne da ƴan jarida ne kawai suke ƴan jarida kawai masu yin jakan magori da inda ranka da sauransu da su kada suke dauka wannan zulubin amma yanzu kowa dauka yake saboda da wanda ya posting din wani ya share wani ya comment wani shi kuma ya kawo irin labarin shi ma yana da lahumin kulli waqi'atin misalu zai kawo irin labarin sai a hadu gaba ɗaya cikin zunubi mutane ba su ma sani ba kuma suna ta asarar lokacinsu da kuɗinsu akan Facebook akan Twitter akan Instagram akan wane ne wannan wallahi duka ya saba wa shari'a kalla kaga har mamaci aka ce idan ka je ka mishi wankan gawa mun karanta anan ba ɗaya ba biyu ba cewa yana daga cikin abinda ake sa rai shine ka rafa mishi asirin abin da ka gani zaka yi ganin wani abu a jikinsa ko tare da halittarsa wanda zai firgita ka ko ya alamta maka wani abu wanda ba mai kyau ba ko ka mishi wata fassara wanda ba ta karamci to ba a so ka je ka fada to dan haka irin wannan ma haka idan aka kawo maka mafarki wanda a cikin tambayoyin da kai mutumin sai ka tarar da cewa yana da wasu aibobi waɗanda da su za a fassara mishi wannan mafarkin to ba za ka je ka bada labari ba sai kai shiru kar ka je ka fada sannan ya zama mai fassara mafarki ga mutum ne wanda yake fatinan wanda yake mai hangen nesa wanda yake da zaka yake da zurfin tunani wanda yake da takawa yake da ainihin tsoron Allah wanda kuma yake ya san irin dabi'a da al'adun mutane dole sai ya san wannan. To in ya ana fassara mutane ne mafarki dangane da dabi'ar su da al'adun su da irin mazahibu na rayuwar su da kuma irin mizaj irin test din su na rayuwa. Zaka ga mafarki iri guda amma fassara daban-daban ga mutane mabambanta kamar yadda zamu zo mu ji misali akan haka. Idan baka sani ba aka tambaye ka abu baka sani ba sai ka ce aje gun wane yafi ni sani, ma'ana sai kai referring din shi ga wani kenan, ko kuma ka ce ban sani ba, ka ce ban sani ba, ba a dogara da irin littafai da suke kawo wato ka'idoji cewa in an ga kaza kaza ne, in an ga kubewa kaza ne, in an ga maciji kaza ne, in an ga bera kaza ne. Akwai irin wannan dictionary din da fassara mafarki, akwai su kusan a kowane yare, akwai su zaka ga kanawa masu tallan irin littafan nan suna yawo da su a baro suna sai da su fassarar mafarki guda dubu da sauran irin wannan kanawa ƴan kasuwa bayin Allah su suke yawo da irin wannan suna sai da shi dadai su suke sayarwa a baro haka da wa'iza matal audu da ire-iren su. Ko mun gane da kyau jama'a, alherin Allah ya kai gare su. Na'am, idan ya zama a cikin mafarkin babu alheri kamar yadda muka ambata tun farko, to sai kai shiru ko kuma ka faɗa ma mai farkin wani alkhairi a dunkule, amma ba za ka faɗa mishi tafasil na wannan sharrin da yake ciki. Sannan mai mafarki, mai fassara mafarki ya san cewa wannan aikin da yake yi aiki ne na ƙurba, na neman kusanci zuwa ga Allah, domin a matsayin karantarwa ne ko wa'azi ko fatawa. Haka malamai suka faɗa kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo shi a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamin. Don haka ba a karɓan kuɗi, ya kai consultant wanda zaka ce kana karɓan kuɗi ka fassara mutane farki sai an biya consultancy fees, sannan kuma bayan an ganka, bayan ka bada fassaran, sannan zaka bada prescription din me ya kamata a yi me ba za a yi ba, nan ma sai an ƙara biya. Haka ba suke yi ba, to babu kyau, babu kyau irin wannan. Sai dai zaka ba kanka fatawa, cikin fatawa halastin idan mutum ya karantar, ina halastin mutum ya karantar da sunna ya karɓi kuɗi, ya karantar da Qur'ani ya karɓi kuɗi. Wannan kuma wata matsala ce mai zaman kanta wadda qadiyatu jadalin ce da har yanzu ba a gama ta ba a duniyar ilimi. Shin ya halasta mutum ya karantar da Al-Qur'ani ko sunna ko fiqhu a bashi kuɗi ya ci ko bai halasta ba? Magana ce da malamai suka yi ta yi kala daban-daban, kuma tun daman can an samu malaman da suke karɓa, an samu kuma wanda ba sa karɓa. Wanda ba sa karɓan kullum suna ganin masu karɓan nan sun karkace daga tafarki mai kyau, wanda kuma suke karɓa su kuma suna ba kansu uzuri. Kamar malamin su Bukhari wannan Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayn rahimahullah, wanda ya rasu shekara 219, ya zo a cikin tarihinsa cewa yana karɓan kuɗi ya karantar da hadisi. Aka tambaye shi Allah zata malamai sa kake haka, yace to ya kuke so nayi, iyalai ne da ni, ƴaƴa wajen 13, mata na biyu, ba na aikin kuma sai karantawa kuce ba za a shi kuɗi ba. To da suka matsa mai shi ne sai ya karkasa, kowa idan ya zo sai ya maka interview ya ji iya samunka. To daga iya samunka zai yanka maka abin da za ka biya. Idan kai mai ƙaramin samu ne sai yanka maka ƙaramin kuɗi, idan kai mai babban samu ne sai yanka maka babban kuɗi. To har bayan ya mutu wani ya ce ya yi mafarki ya gan shi, sai ya ce mishi ya aka yi da kai a lahira akan batun an san kuɗi din nan na karantarwa? Sai ya ce an bincike ne, sai aka tarar ni mabuƙaci ne, sai aka bani uzuri. Yana cikin tarihinsa a cikin littafin Tahdhibul Kamal na al-Imam al-Mizzi da cikin littafin Siru A'lamin Nubala ta al-Imam al-Zahabi rahmatullahi ala jami'. So an samu kuma waɗanda kwata-kwata suke ganin haka aibi ne, aibi ne saboda wasu nasoshi da suka dogara da su. To idan ka shiga cikin wannan cewa kana mutane fassarar mafarki amma kuma ka takura a rayuwarka, to kana iya karɓa dan wannan uzurin. Amma ya zama aslan kawai ka mai da shi sana'a, haka ruqya, mai da ruqya sana'a, yana da irin wannan matsalar jama'a. Idan mutane kawai sun zama ƴan ruqya sana'a, duk da yake shi ma muhallin saɓani ne, amma idan da muka zo matsala insha Allah za mu mata gurgurdan abin da Allah ya huwace mana na malamin da suka yi magana, za mu faɗa abin da malamai suka kwana a kai. Almuhim dai shi ne ba sana'a ce ta neman duniya ba. Sannan karka fassara mafarki hatta ta'lamal liman hiya. Kamar yadda ka san mutum bai zuwa gun likita ya je ya bada labarin ciwon wani third party, sannan likitan ya rubuta prescription, dole sai patient din ya zo da kansa, ko? To haka ba a fassara ma third party mafarkin wani. Alagata malam wallahi dama dai akwai wata mata na ne da ta yi mafarki, shine take cewa kaza kaza, shi na ce bari in bincike ka. Haka mutum ya kira ka a waya, ko kuma ya ce ai shi ma limami ne. Akwai wasu mata da yake musu karatun bulugul maram, shine wata ta ce kishiyar matar kanin mijinta tace a tambayen mata sai aka tambaye shi kuma bai sani ba shi kuma sai bugu maka ya tambaye ka ba ka suke yi ba to irin wannan ba a fasarawa in har ya zama dole sai an fasara sai a bata lamba waya ka ta kira ka kuma su zo da mijinta ta wuta maka bayani amma wani bai ba a bada labarin mafarkin wani wani ya fasara ya saba wa ka'ida irin wannan ba a yin haka sam eh saboda za a samu matsaloli da dama kamar yadda ka san dai na ciwo din nan bai yiwa kai ka je wani ne yake da rashin lafiya kai ka je kana bayani a likita ko pharmacist ko makamanci haka sannan akwai dawabit amma da ake amfani da su wajen fassarar mafarki wanda a cikin su akwai na farko ana amfani da dilalatul qur'an qur'an ya cike da amsal da dala'il wanda a jumlace suke nuni zuwa ga abin da zai zama abin lura zamu bi mutu daga ibnul qayyim wannan duka shimfira ce muke misali fadin Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wannan hablullah igiya Allah ana fassara shi an ganshi a farki da sunan addini kamar yadda manzo Allah yace ya ganshi ya rike wata igiya ko ya rike ya diba sayyidina Abubakar ya zo shi ma ya diba diban shi akwai rauni Umar ya zo ya diba da sauransu wannan dilala ne da lafazin hablu da Qur'ani ya amfani da shi haka ana amfani da dilala ta sunna dilala ta ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman lafazin alqawarir a sunna yana zuwa da ma'anan mata ne kuma da annabi yake cewa wannan bawa na shirifkan bil qawarir ya ambasha to idan kai mutum ya ga qawariru ya ga kayan karas a cikin mafarki ana iya fassara shi da cewa mata ne ake nufi idan ya ga misali kaman mutum zai iya mafarki ya ga kayan karas sun kewaye shi ko ina kayan karas to alama akan cewa zai haifi yaya mata ne da yawa sai ya zama haka ko kuma ya zama ya ga misali yana rike da abubuwa kayan karas amma kaman buhun ya fashe sun zube to zai dinga haifan yaya mata suna mutuwa ne zai iya zama fassaran tana iya zama haka in sadaqatul ru'ya to irin wannan ana amfani da wannan dala'il din wajen fassara mafarkaiya da haka irin wannan abun zamu ji misalai kala daban-daban akai insha Allah sannan ana amfani da dilalatul amsal as-sa'ir abinda ake samu na cikin karin magangan da al'adun mutane wanda suka gama gari akwai karin magana da ake wanda suka shafi rayuwa ko tsarin zamantakewar mutane ko yadda mutane suke kallon rayuwa misali farin wata me ake ce mishi shakallo ko to ganin farin wata a cikin mafarki na iya zama ishara akan mutum zai wani abu da kowa sai ya kalle shi to da ka sai an lura to mutumin wani iri ne dan abin da zaka yi kowa ya gani na iya zama abin alheri ko abin banza to da ka nan sai an kalli mutumin da ya mafarkin wani iri ne idan mutumin kirki ne tayi zai wani abin kirkin da kowa zai gani ko ya ji labari idan ko mutumin banza ne zai wani abin banzan da kowa zai ji labari da ka sai kuma sake daukan wata gaba a cikin mafarkin sai ta fassara menene tayi ya ga farin wata shi kuma gashi cikin jini to tayi zai kisan kai ne ko mun gane zai iya ganin farin wata shi kuma ana mishi guda sai ya zama aure ne sannan ana amfani da dilala kuma ta ainihin al-asma' wal ma'ani shine arashi in ka ga wani mutum mai wani irin suna a cikin mafarki sai a ce sunan shi Sadiqu ko Rashidu ko sunan ta Na'imatu ko sunan shi Falahu to zai zama irin fassarar waɗannan kalmomin shine abin da zai faru gare ka ka gamu da wani a farki sai ya ce mishi suna ya sunan ka sai ya ce suna na kaza to irin wannan sunan nashi za a iya daukan sunan a fassara dilalan mafarkin kamar yadda kuma ake amfani da abin da ake cewa addid wal qalb akasi ba da zaran kai mafarki ka ga makara sai a ce mutuwa bace ta yi rayuwa ce barzaran kai mafarki kaga kudi sai ka ce arziki ba ta yi talauci ne zakai sai an kalli wasu abubuwa haka akan yi amfani da mutumin da yake yawan yin mafarki ya ganshi yana bacci to zai shiga cikin aminci ne saboda bacci wani yanayi ne na aminci idu ya gashi kuma nu'asu amanatan mutumin da yake yawan mafarki yana ganin shi cikin alula zai ganin shi yana cikin alula to alama ne akan Allah zai gafarta mai zunuban shi ba alulab bace za a fasara abinda take bayuwa zuwa gare shi mutumin da yake mafarki yana ganin shi a cikin mutane shine a baya, shine a baya, duk su suna gaba, alamar zai yi tsawon rai. Misali, to duk akwai ire-iren waɗannan abubuwan da ake kalla wajen fasarawa, yana buƙatar hangen nesa, yana buƙatar fitina, yana buƙatar karanta ainihin usul da malamai suka faɗa da abubuwan da suka fasara tun daga kan zamanin salaf. Shi za mu zo mu ji misalai daga salaf din. Salaf tun zamanin annabi da sahabbai da makamantansu, in Allah ya so. Haka dariya, mafarkin mutum ya gana yin dariya ba kawai shi kenan yana nufin yana cikin farin ciki ba, ta yi hauka take nufi, ta yi mutuwa ne, ta yi wani tashin hankali ne, da haka duk sai an kalli wasu yanayi. Akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi kala daban-daban akan mafarki da fassararsa, zama na ishara zuwa ga wasu daga cikinsu waɗanda hannuna ya kai kansu a maktabar mu ɗin nan. Akwai kamar wannan gashi a Fathul Allam bi ta'wilir ru'a wal ahlam, na wani malami suna Fuad bin Siraj Abdul Ghaffar, wannan an buga shi a ƙasar Riyadh, gashi a ƙasar Riyadh suka buga shi wannan littafin. Malamin ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen tattara bayanai kala daban-daban waɗanda za su taimaka ma ɗalibi mai neman ya fahimci abin ina mas'alar ta sa gaba. Sannan akwai mas'ala game da bayani akan hukuncin hujja da mafarki a cikin fiqhu da usulul fiqhi da addini da aqida da sauransu. Gashi wani malami ne, professor ne a Azhar, yace mada hujjiyatir ru'ya indal usuliyin, al-ustad al-doktor Ali Jum'a, ustad usulul fiqhi bi jami'atil Azhar, ka ganshi na malam Ali Jum'a, wanda ya tattauna ya tabbatar da cewa lalle mafarki kawai baya zama hujja a fiqhu, bai zama hujja ko a aqida, sai dai zama wani abun ƙara armashi, wani abun istinasi. Haka malam Ali Jum'a ya tabbatar a wannan rubutu na shi. Sannan akwai matsala game da mafarkin ganin Allah, me hukuncin sa, yaya yake, da abin da ke da alaka da wannan na ru'yatullahi ta'ala fil manam, tasnif Abi Talha Umar ibn Ibrahim, malam mashhur Hassan Ali Salman, shi mushi taliki akai. Gashi shi kuma duka za ka gansu juz'ai ne ƙanana waɗanda ba su fi shafi 160 ko da 50 ba, za ka iya zama kwana ɗaya zuwa biyu kawai ka make shi, ka karance shi. Akwai wani malami da ya wani littafi, mutumin ƙasar Maghrib ne, shi ne Al-Imamul Qafsi, ban ga asalin na larabcin ba, amma ga fassarar shi, Interpretation of Dreams, fassarar shi ne na Turanci na Ibn Rashid Al-Bakri Al-Qafsi, malami ne wanda yana da tarjama a cikin littafin Ad-Dibajul Muzahhab fi Ma'rifati A'yan Al-Madhhab na Ibn Farhun Al-Maliki, mutumin ƙasar Maghrib ne, ya zo na Andalus, ya rayu a tsakanin ƙarni na 7 zuwa na 8, kusan shekara guda shekarar rasuwarsa aka haifi Al-Imamu Zahabi, in ba na manta ba. To waɗannan sa da gaske waɗanda hannuna ya kai kansu. Sannan akwai littafi na musamman da malam Hamud ibn Abdullahi Tuwaijiri, professor nan, yayi mai suna Kitabur Ru'ya. Wannan littafin yana da matuƙar kima ƙwarai a tantance abubuwa a ilmance, wanda kuma ba su saba wa aqida da manhajin Ahlus Sunna ba. Haka akwai wani professor wanda shine sunan shi Abdullahi ibn Muhammad al-Tayyar, wanda wannan naso gaskiya na fitowa da mutane shi su same shi don su karanta shi, dan karamin juz'i ne, insha Allah zan sake neman shi, yana nan anan sama, in ban gan shi ba kuma da kararin tafiye ne suna da wuyar gani a irin haka, in ban gan shi ba insha Allah zan nemo, koda akan internet ne, ba za a rasa soft copy ba, sai ai printing, sai mutane su samu su karanta. This summary akan waɗannan masalai za ka same shi sosai a ciki, yana da amfani ƙwarai. Abdullahi ibn Muhammad al-Tayyar professor ne na aqida. Sannan akwai wani malami da ya rayu a ƙarni na 5, shine al-imamu Abu Tahir Ibrahim ibn Yahya ibn Ghannam al-Hambali, shi kuma yace ta'birur ru'ya, fassarar mafarki, ya kawo shi da wannan ainihin wato sigar, shi ma littafi ne kankani haka. To baya ga waɗannan, abinda muke so ƴan uwa su fahimta na farko shine, mutane tun farko su guje ma ƙoƙarin itimadi akan duk mafarkin da suka yi suna son sai sun ji fasarar shi, ko ka san cewa yanzu kamar yadda na ambata har akan internet da groups na WhatsApp da Facebook, akwai tashoshi ko dandamali, ma'ana blogs, da wasu ƴan damfara suke budewa waɗanda suke fasara mafarki, musamman kuma mata da sauran masu neman cin banza, Allah Allah suke su samu wani yanayi da za su ga wani mafarki suna so a fasara musu shi sai ka je ka bude kai register wani ya baka account number ka je apri bank ko wane ne ka je ka biya da ka mai transfer ya ji alert to sannan sai zai yi maka duk kare da zai maka na farko mu gane ba kowanne mafarki ne ake bukata sai an fasara shi kai kokari ma ka fahimci abin da yake faruwa a waki tukunna ka san fasarar waki ɗinka kaman ka koma kan mafarki ka san fasarar qur'ani tukunna fasarar sunna ka san fasarar abin da ke faruwa na yau da kullum da sauransu ka fahimci rayuwa wannan yafi maka muhimmanci fiye da damuwa akan sai an fasara maka mafarki sannan mafarkan da za a fasara din to kuma ka ji dawabit na fasarar su farko tukunna ba kowa ne zaka ce ma ya fasara maka ba kowa baka baiwa labari ba ba kowa ne kuma ake zuwa a fasara mishi ba ya kai mai fasara sannan baya ga haka idan an fasara din fa to za a yi tafa'uli ne ba dole fasarar ta zama daidai keke da keke ba za mu zo mu ji daga maganganun da malamai za su faɗa a cikin littafan su zan mana amfani da akalla littafi guda uku littafi na farko shine gashi littafin musannaf na ibnu abi shayba na malam al-imam abu bakr abdullahi ibn muhammad ibn abi shayba al-abasi al-kufi wanda ya rasu da shekara 235 wannan babban malami ne daga cikin manyan malamai arkanus sunna malamin su bukhari ne da su abu dauda da makamantan su babban malami ne ibnu abi shayba wannan littafi mujalladi 22 ne irin wannan bugun na muassatu ulum al-qur'an wanda suka buga shi a shekarar hijira ta 1427 kamar shekara 11 kenan yanzu ko 12 eh 2006 shekara kamar 12 suka buga shi wannan tahqiqin wani abin nan ne wani group ne na malamai masu bincike suka mishi wannan tahqiqi akwai buge-buge da ake mishi kala daban-daban wannan littafi yana daga cikin littafan da Imam al-Bukhari suka tace hadisan su daga ciki dan Bukhari ya karanci wannan littafi gaba ɗayan shi a hannun mai littafin shi Ibn Abi Shayba dan babban malami ne daga cikin manyan malaman ƙasar Kufa malamin sunna ne akwai maganganu da dama da malamai suka yi akan shi ko wani abu wanda ba nan ne mahallin su ba amma malami ne thiqatun min thiqat wa imamun min a'immatil islam shine ake cewa Abubakar Ibn Abi Shayba akwai ɗayan kuma Abdurrazzaq As-San'ani wanda shi ma malami ne mai littafi irin wannan al-musannaf to abin da yake yi a cikin littafin yakan kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma asar na sahabbai da tabi'ai to ina so zan karanta mana insha Allah gashi a wannan juz'i na 10 mujalladi na 16 inda yace kitabur ru'ya littafin bayani akan mafarkai gashi ne yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi tawfiq kitabur ru'ya yayi magana akan hadisai da suka zo akan ita kanta ma'anan mafarki din ya kawo hadisan da mun ambace su da cewa mafarki juz'i ne daya daga cikin juz'i 40 a wasu riwayan 60 na annabta wanda yake nuni zuwa ga cewa ita annabta duka 100 bisa 100 ko kace 60 bisa 60 ko 70 bisa 70 gaskiya ce amma mafarki to shi 1 bisa wannan 70 din ne ko 1 bisa wannan 60 din shine mafarki yake zama gaskiya da gurgurdan wadancan ka'idojin cewa mumini ne yayi a bisa yanayi mai kyau da makamantansu ya kawo hadisai marfu'ai ya kawo asar daga sahabbai da tabi'ai ya kawo kuma asar daga wasu malamai sannan ya ƙara kullaba bai yake cewa babu ma qalu fi marra annabiyya sallallahu alaihi wasallam mas'alar da bamu yi ta'arudi zuwa gare ta ba ita ce mas'alar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a mafarki ya kawo riwaya wadda bayan shi din kanshi al-Imam Ahmad da al-Imam Tabarani sun fitar da ita akwai kuma riwaya wadda al-Imam ainihin Ahmad da Ibn Majah da Tirmidhi da Ibn Majah dukkan sun fitar da ita cewa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarki to da gaske shi ya gani shi manzon Allah shedan baya iya shiga cikin surarsa wannan riwaya daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu akwai kuma daga Abu Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda haka akwai wata riwaya daga ainihin wato Salman al-Farisi daga Ibn Abbas duka ga sunan dai riwayoyi kala daban-daban daga Jabir dan Abdullah daga Anas dan Malik daga Abu Sa'id al-Khudri riwaya ce take mashhuriya mustafida daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamass